Hausa na muryar Amurka ke magana daga nan birnin Washington DC. Masararo, assalamu alaikum, barkanku da wannan lokaci. Da fatan an gune lafiya. Sadiqa Kyari ce tare da Maryam Dauda da tauraron abokan aiki muke farin cikin gabatar muku da wannan shiri a yau Lahadi 20 ga watan Disamba shekarar 2020. Tabbata ji abin da muke tafa da shi. Maryam, ba mu kanan labarai.
Jama'a a Afghanistan sun ce wani bom da aka sanya a mota ya tashi a Kabul a yau Lahadi, abinda ya yi sanadiyar kisan akalla mutane tare da jikkata wasu su 20. A ce Asabar ne aka fara raba rigakafin cutar COVID-19 na kamfanin Moderna. Yayin da aka shirya wurare fiye da 3,700 ne za su fara karba da kuma yin allurar rigakafin zuwa gobe Litinin. Shugaban Joe Biden mai jiran gado da shugaban kasar Mexico Andres Manuel Lopez a jiya Asabar suka kudura aniyar yin aiki tare wajen samar da wasu dabaru a mutunci na tunkarar dalilan da ke haddasa kurarin bakin haure a yankin Amurka da tsakiya da kuma kudancin Mexico.
To kanan labaran duniya kenan. A cikin shirin namu na yanzu za ku ji cewa biyo bayan ceton ɗaliban makarantar sakandaren garin Kankara da aka sace, yanzu hankali ya koma akan yadda ƙwararru za su taimaka ɗaliban warwarewa da fargaba. Sannan kuma a jamhuriyar Nijar, a yayin da ya rage mako guda a gudanar da zaben shugaban ƙasa da na 'yan majalisar dokoki, ƙungiyoyin fararen hula na ci gaba da jan hankulan 'yan ƙasar game da muhimmancin zaɓe na gari. Za kuma ku ji yadda ma'aikatar makarantu da cinikayya da saka hannun jari a Najeriya ta duƙafa wajen haɗa ƙungiyoyi na manoma da 'yan kasuwa da ma masu sarrafa amfanin gona a ƙasar da zammar bunƙasa harkokinsu ta hanyoyi da dama. Madina mai shanu kuma na nan tafa da shirin matasa a duniyar gizo. Amma duk kafin nan sai a gyara zama domin jin yadda duniyar ta wuni.
Jama'a assalamu alaikum ga cikakkun labaran. Jami'ai a Afghanistan sun ce wani bom da aka sanya a mota ya tashi a Kabul a yau Lahadi, abinda ya yi sanadiyar kisan akalla mutane tara tare da jikkata wasu su 20. Wani dan majalisar dokokin kasar Khan Muhammad Wardak ga dukkan alamu shi aka auna a harin a Kabul, babban birnin Afghanistan, amma ya tsira daga harin. Bayan da ya kai ziyara wurin da aka kai harin, ministan cikin gidan kasar Masud Andarabi ya fadawa manema labarai cewa an fara gudanar da binciken harin bom din don gano dalilinsa da kuma tantance ko aikin dan kunar bakin wake ne ko a'a. Tsakanin mayakan Taliban da sauran wasu kungiyoyin mayakan babu wanda ya dauki alhakin kai mummunan harin. A jiya Asabar ne aka fara raba rigakafin cutar COVID-19 na kamfanin Moderna, yayin da aka shirya wurare fiye da 3,700 ne za su fara karba da kuma yin allurar rigakafin zuwa gobe Litinin, abinda ya kara fadada rabon rigakafin kamfanin Pfizer da aka fara a makon da ya gabata. A daidai lokacin da ake samun adadin tarihi na masu kamuwa da cutar da kuma mace-mace, kamfanin Moderna ya kwashe rigakafin daga wuraren da aka sarrafa su zuwa wuraren ajiya na kamfanin rarraba kayayyaki na McKesson. A jiya Asabar, ma'aikatan kamfanin sun yi ta sanya rigakafin cikin kwalaye suna jera su a wasu manyan motoci, a cewar janar ɗan sojan Amurka Gustav Pana a lokacin wani taron manema labarai. A yau Lahadi motocin za su kama hanya, yayin da kuma rigakafin zai fara isa cibiyoyin lafiya zuwa gobe Litinin. Dole ne jami'an tsaro su raka motocin rigakafin, ciki har da sojojin Amurka na musamman da ake kira US Marshals, kuma dole ne a kulle rigakafin cikin fridge. Shirin Amurka ya buƙaci waɗanda ke tattare da haɗarin kamuwa da cutar, kamar masu manyan shekaru da ke cibiyoyin da ake kula da su, da jami'an kiwon lafiya su fara samun rigakafin. A halin da ake ciki, cibiyar da ke bin diddigin annobar coronavirus ta jami'ar Johns Hopkins ta faɗa a safiyar yau Lahadi cewa mutane miliyan 76.3 suka kamu da cutar COVID-19 a faɗin duniya. Shugaba Joe Biden mai jiran gado da shugaban kasar Mexico Andres Manuel Lopez Obrador a jiya Asabar suka kudura aniyar yin aiki tare wajen samar da wasu dabaru a mutunce na tunkarar dalilan da ke haddasa kwararar bakin haure a yankin Amurka na tsakiya da kuma kudancin kasar Mexico. Shugabannin biyu a wata hirar wayar tarho sun tattauna akan haɗa hannu wajen samar da sabuwar hanyar magance matsalar bakin haure a yankin, wanda za ta samar da wasu dabaru maimakon ban hanya ne cike da hadari zuwa Amerika a cewar takaitattun bayanan hirar wayar da wani kwamitin Biden ya bada shugabannin biyu sun kuma ce suna muradin tankarar dalilan da ke sa jama'a yin kaura a El Salvador, Guatemala, Honduras da kuma kudancin Mexico.
To madalla kamar da kuka ji a farkon shirin bayan da iyayen ɗaliban makarantar sakandaren garin Kankara suka yi ikirarin cewa ba za su yadda ƴaƴansu su sake zuwa makarantar da aka sace su ba sai sun ga irin matakan tsaron da za a dauka yanzu haka hankali ya koma akan tunkarar matsalar fargaba da firgita da ke iya shafar rayuwar yaran idan ƙwararru ba su sa hannu don saita musu tunani da hankali ba daga Abuja ga rahoton Umar Faruk Musa
ƙwararru da masana tarbiyya da kuma ɗabi'a sun fito fili sun nuna cewa akwai muhimmancin cewa gwamnatin tarayyar Najeriya da ta jihar Katsina su ɗauki matakan karkare tunani maras kyau da ya shiga cikin zukatan ɗaliban su sama da 400 da ƴan bindiga suka sata daga makarantar su ta sakandaren kimiyya a Kankara ta jihar Katsina domin tabbatar da cewa wannan tashin hankalin bai shafi rayuwarsu a nan gaba ba malam Shehu Dan Daura ƙwararre ne akan tarbiyya da da'a da zamantakewa ta tunanin mutane ya yi mun ƙarin haske dangane da muhimmancin ɗaukar wannan matakin domin kada rayuwar waɗannan ɗaliban ta lalace ganin irin musihun da suka gani a zahiri a idonsu kuma suka ɗanɗana da ɗaɗɗin cutarwar da ƴan bindiga suke wa al'umma inda yake cewa
abin da ya kamata a yi a kafin a kai su ko kuma lokacin da ake niyya ko da an kai su gida ne a ya zama da cewa an bi su ana taimakon su don yawanci da yawa daga cikin su rayuwarsu ta canza wani yana ganin kila ma ga bindiga din na abun alfahari ya ji daɗi tunda wannan bindiga za ta iya zama to an zo an kore mu da bindiga ni ma bari in dauki bindiga to wannan abu yana iya zama a cikin kai shi yana iya kawo mashi zalunci a rayuwarsa ya ce zai zalunci wani yana iya zuwa kamar gida ya ta mafarki mafarkin wannan wulakanci da tafiyar da kuma abun hakirman shi idan ba a sa hannu ko kuma aka samu irin mu ba wanda za su zauna da shi a ce maka musu
malam Shehu Dan Daura kenan ƙwararre akan ilimin ɗabi'a ta bil'adama tattauna da ne da shi a Abuja shi kuwa babban sakatare a ma'aikatar kiwon lafiya ta jihar Katsina Dr. Kabir Mustafa ya mun ƙarin haske akan irin matakin da gwamnatin za ta dauka bayan da aka karbi yaran nan aka duba lafiyarsu kuma aka hada su da iyalinsu domin shi ne mataki na farko da zai kawo kwanciyar hankali gare su
to wannan haɗin da ake musu a nan Hajj Camp ya gaskiya tausa zukatan yaran nan sun komo cikin hayyacinsu kwarai daga nan kuma gwamnati ta yi kokari su kai shirya aka ba su kayan aiki da zasu dan sun zo da kayayyakin su in siya ga gagagu da sauransu to kun shi wanda aka yi ya ƙara nuna musu lallai ana da kauna a gare su tunda yanzu hutu suke yi kuma maganganu da aka yi da shi mai girma gona da ya magana da kuma shi shugaban ƙasa da ya magana ya nuna musu cewa wannan abu ya same su ibtila'in ya zo kuma su kokari su maida shi bayan su sa abin da ke gaban su karatu shine abin da za su yi to amma abin da zamu ce komawa su makaranta shine zai zama abun damuwa a gare mu dan ranar da za su koma makaranta za su fara tunanin ko wannan abin zai same su na tabbatar da wayansu za su yi kwanakin su kokawa makarantar nan ba tare da sun samu sun yi bacci ba to amma abin da za a yi ko ko shirin da muke yi shine na cikin makarantun su in suka koma makaranta za mu rinka tura kaman psychologist su je su rinka ba su lecture kaman assembly a dai musu lecture kullun na abubuwa da za su zama su rinka amfani da su don su kau da wannan tunani a cikin zukatansu
Dr. Kabir Mustafa kenan a tattauna da ni da shi a Abuja Umar Faruk Musa muryar Amurka a Abuja Nigeria
To ma da la'akai da Umar Faruk Musa har yanzu dai kuna tare ne da Sashen Hausa na muryar Amurka daga nan birnin Washington DC ga muryar dauke da karshen labaran duniyar Sojojin China sun bi wani jirgin ruwan yaƙi na Amurka a yayin da ya bi ta yankin tekun Taiwan da ake takaddama a kansa a jiya Asabar a cewar rundunar sojan Taiwan din tana mai yin Allah ware da irin wannan tafiyar a matsayin isar da wani sako ga masu goyon bayan ƴancin Taiwan China wacce ke ikirarin bisa demokradiyya ita ke da iko da Taiwan a matsayin yankinta ta ci zafin ci gaba da bada goyon bayan da Amurka ke yi wa tsibirin ciki har da saidawa hukumomin yankin makamai da kuma tura jiragen yakin Amurka rubi ta yankin tekun Taiwan abinda ya ƙara sa dangantaka tsakanin China da Amurka ta yi tsani
Sojojin ruwan Amurka sun ce jirgin ruwan na kakkaba makamai masu linzami na USS Mustang ya kai wata ziyara ne da dama yake yi a ranar 19 ga watan Disamba bisa ga dokokin kasa da kasa. Wannan shine karo na 12 da sojojin ruwan Amurka suka bi ta yankin teku a wannan shekarar. Sojojin China a wata sanarwa sun ce dakaransu na sama da na ruwa sun bi jirgin tare da sa ido a kansa. Asusun kula da yara na Majalisar Dinkin Duniya wato UNICEF ya cimma wata yarjejeniya da ƴan Taliban a ƙasar Afghanistan da yaki ya daidaita don bude makarantun karkara da ba na gwamnati ba a wuraren da kungiyar ta masu zafin kishin addinin Islama suke iko da su. Yara maza da mata ƴan Afghanistan 140,000 ne za su ci moriyar shirin a cewar Sam Mort, shugaban harkokin sadarwa na cibiyar a ƙasar da ke kudancin nahiyar Asiya, inda aka kiyasta yara 3.7 million ne ba sa makaranta. Ta hanyar wannan shirin, asusun UNICEF zai taimaka wajen bude makarantun karkara da ba na gwamnati ba guda 4,000 a fadin lardunan Helmand, Kandahar, Uruzgan da Faryab. Lardunan da ƴan Taliban ke iko da su, abinda Mort ya faɗa wa muryar Amurka kenan. Da Maryam Dauda da ta karanto mana labaran duniya daga nan sashen Hausa na muryar Amurka a birnin Washington DC. Yanzu kuma za mu leƙa jamhuriyar Nijar. A yayin da ya rage mako guda a gudanar da zaben shugaban ƙasa da na 'yan majalisar dokoki, ƙungiyoyin fararen hula na ci gaba da jan hankulan 'yan ƙasar game da muhimmancin zaɓe na gari sakamakon lura da yadda wasu 'yan siyasa ke amfani da kuɗaɗe wajen sayen kuɗin talakawa a maimakon su dogara akan manufofin siyasa. Wakilin muryar Amurka a Yamai, Sule Mummuna Barma, ya aika mana ƙarin bayani.
Rashin sanin muhimmancin ƙuri'a a wajen mai ita wata babbar matsala ce da aka gano cewa tana mayar da hannun agogo baya a yunkurin damƙa al'amuran mulki a hannun jama'a. Sabili kenan kungiyar farar hula ta MPCR ta kaddamar da wata gagarumar kamfe da nufin waye kan al'ummar Nijar ta yadda za su kare kansu daga fadawa tarkon 'yan siyasar da suka maida cinikin ƙuri'a sana'a. Alhaji Nuhu Muhammadu Arzuka shine shugaban wannan kungiya.
Menene muhimmancin zabe? Me ya kamata a zaba? Waye kamata a zaba? In ana zancen shugaban kasa, in waye kamata a zaba? In ana zancen ƴan majalisa, waye kamata a zaba? Kani aiki ne ake ƴan majalisa? Kana gani yanzu aka zabi mutane, sai su mai da abun ma kawai ma ammace al'ummar ta zabe su, sai su mai da abun kamar na siyasa. Kai ga shi an jibi ƴan majalisa ta kai gwamnati mu ne. Ai kuma ce gwamnati na kasa ne. Kowa ya gane abin da muke ba yayi wa a samu mugaye shagoyi fuske mutane su san wanda za su sabe.
Dan takarar zaben ƴan majalisar dokokin ƙasa a ƙarƙashin inuwar jam'iyyar RSD gaskiya, Dr. Hassan Malam Gamkali na daga cikin 'yan siyasar da suka halarci wannan muhawara, wacce ya ce bayanan da suka fito a yanta na fayyace zahirin abubuwan da ke faruwa a fagen siyasar wannan ƙasa.
Na yadda da abin da sun gabata dari bisa dari sun kasar da tana son masu gyara, tana son ta samu waɗanda ya jajirce masu iya tabbatar da gaskiya cikin tahiya. Rashin hukunta da layin shi ga sa laifi a ci gaba da yin shi, inda ana hukuntar da waɗanda gabatuwa bisa cewan sun yi laifi tun da bisa ga dokokin ƙasa da ƙasa laifi na bisa dokokin addini laifi ne. Wani a da hurumin hukunta da mai laifi sai wanda Allah ya ba wannan hukunci su ne alƙalai. Kenan 'yan alƙalai sun ga ta tsaye doka ta yi aikinta, wannan abu ana magani.
Matasa na daga cikin rukunin al'umma da aka fi yawo da hankalinsu a lokutan zaɓe, duk kuwa da cewa da bazarsu ake rawa wajen neman yardar al'umma. Saboda haka tsohon sakataren ƙungiyar ɗaliban jami'ar Yamai Isma'ila Muhammadu ke jan hankula game da nauyin da ya rataya a wuyansu don tabbatar da demokradiyya a kasar ta Nijar.
Aikin da suke sa matasa ba su dage su, diyansu suna gasashen turai suna karatu. Sannan matashi wanda ake ba shika ko 200 ya je ya yi kuwa ko ko dai ya je ya yi zabe, ya sanna iya amshi kuɗin nan ya zabe abinda ba shi a daidai ba, ya ci amana kanshi, ya ci amana kasa, kuma ya ci amana al'umma. Saboda zai zabe wakili wanda ba adali ba, zai je majalisar dokoki ko ko zai shugabancin su ta hanya sun amana da rashin imani.
Kakakin hukumar zabe na Fiwa da ke daya daga cikin waɗanda suka gabatar da kasida ya jaddada wa mahalartan wannan muhawara cewa hukumar Seni na ci gaba da daukar matakai don ganin zabubukan na ranar 27 ga watan Disamba sun gudana a karkashin doka daidai da abubuwan da kundin tsarin mulki da kundin zaben Niger da suka tanadi. Sulai Mumuni Barma, muryar Amurka daga Yamai a jamhuriyar Niger.
To a gaida Sulaiman Mini Barma, ma'aikatar masana'antu da cinikayya da saka hannun jari a Nigeria ta dukafa wajen hada kungiyoyi na manoma da 'yan kasuwa da malama sarrafa amfanin gona a kasar da zumar taimakawa wajen bunkasa harkokinsu ta hanyoyi da dama. A karkashin wani shiri, ma'aikatar ta kaddamar da wasu ƙarin kungiyoyi na albarkatun noma kamar na tafarnuwa da zabibi da ake kira turmeric da turanci. Daga Abuja ga rahoton wakiliyarmu Shamsiya Hamza Ibrahim.
A kokarin karkatar da akalin tattalin arzikin Najeriya daga dogaro da man fetur da kasar ke yi, inganta fannin albarkatun noma da haɗa manoman guri guda a matsayin kungiya don duba ayyukansu da taimaka musu wajen bunƙasa kayayyakin noma, yasa ma'aikatar masana'antu da cinikayya da saka hannun jari a kasar ta dukufa wajen haɗa waɗannan kungiyoyi. Dr. Nasiru Sanu Gwarzo shike zama babban shugaban ma'aikatar.
Mukan yi la'akari da muhimmancin shi amfanin gona da za a bunkasa, sai mu gayyato irin mutanen da muka sani suna wannan harka, sai mu ba su shawara cewa su yi amfani da damar su kuma masu sarrafa wannan abin amfanin gona, sai su hada kungiya kuma su tattaro ɗan uwansu da abokai na masu irin wannan sana'a, sai su zo sai mu hada su da haɗaɗɗiyar kungiya ta kayan amfanin gona wacce muke kira FAKAR. Su kuma za su yi musu bita, su koya musu dabaru na zamani na yadda ake bunkasa nan harka. To idan suka gama yin haka, sai kuma su ne tattaro hankalinsu wuri guda gaba daya a kasar. To idan suka samu kowace jiha an samu wakili, sai a kafa musu kungiya ta kasa baki daya, domin damar mu doka ce sai an kafa kowace jiha, dan ba kowane amfanin gona ne ake samun sa a kowace jiha ba. Amma muka samu akasari sun hadu, sai mu tallafa musu su yi zabe, kuma mu muke ba da izini na wato yin register kungiya ta kasa. Idan muka rubuce su, sai kuma mu aika da sunayen su kasashe, jihohi da ko ina inda ake amfani da wannan abin, mu ba da har embassies ma, mu ce to kungiya kaza ita za ci gaba da sarrafa kaza a Najeriya.
Kungiyar 'yan kasuwa manoma da masu sarrafa tafarnuwa a Najeriya na daga cikin kungiyoyin da aka kaddamar, kuma shugabanta Alhaji Abubakar Muhammad Kantoma ya bayyana irin alfanun da kafa kungiyar tasu zai yi wajen samar da sauki ga ayyukansu.
Farko zai masu noman tukunna, sai an inganta musu tsarin noman su, samun musu iri mai kyau da yanayi mai kyau da za su iya noman da kuma kayan aiki. Sannan kuma mu inganta processing din ta irin sarrafa ta, because ana sarrafa ta a maida ita mai, ana sarrafa ta a maida ita kwayoyi na sha, ana sarrafa ta a yi amfani da su wurin magunguna da sauransu, wanda mu kawai abinda mutanen mu ke yi su noma, sai 'yan kasuwa su sai su aje ta yi tsada, sannan daga baya sai kaga an dauka an kai waje, daga wajen kuma sai a sake sarrafa ta, a sake dawo mana da ita. So kusan suke cin riban mutanen mu wahala suke, so shi yasa muka shigo ciki don mu taimaka ma kananan manoma din da yadda ma za su irin kafake jindinta, mu ga yadda za a yi tattalin arzikin nasu ya fara karuwa, sannan na kasa shi ma ya karu ta hanyar fitar da kayan nan, sannan a samu mu mutane ayyukan ta kafa kananan masana'antu na sarrafa ita wannan tafarnuwa.
A nashi bangaren shugaban kungiyar 'yan kasuwa manoma da masu sarrafa zabibi, wato turmeric a turanci a kasar, Honorable Minta Ilu Adamu Sule ya yi kari da cewar,
mu wannan kungiya muna da hangangaba, muna so 'yan Najeriya su san cewa wannan abu ne muke shi a kasar mu Najeriya, mu ne a tafiya da shi duk duniya, duk duniya su san shi, wa duniya ma suna zuwa suna neman shi, shi ya ta muka roke shi ita ministry su taimaka mana, mu gan cewa mu je har wajen mu je mu gani da ake yi da shi, don a duniya muni number na uku a noman zabibi. Na farko muni mai stakeholders na kowane area wajen da ake noman shi, in kin lura ina cikin duka kungiyoyin duka muni kadai ina je mun je har to the grassroots, mun dauke ma wani baya ma komi, amma aikin shi noma ne, mun ka dauko shi mun ka sashi a national executive. To kin gani wannan kin zan mun nuna ana tafiya tarihin da su, kuma a cikin mu akwai yan kasuwa a cikin wasu aikin su kasuwanci, muna da su duka, kuma mun dauko su mun ka sasu a cikin wannan kungiya don a tafi tare.
Ana dai sa ran waɗannan kungiyoyi za su tsara wani kundi na tsawon shekaru 10 da za su bi, wanda zai kai kasar ga samun nasara a wannan fanni. Shamsiya Hamza Ibrahim, muryar Amurka daga Abuja, Najeriya.
Madalla a gaida Shamsiya Hamza Ibrahim. Wannan shiri na zuwa muku ne daga nan birnin Washington DC. Yanzu kuma zan koma gefe guda domin Madina mai shanu ta gabatar da shirin matasa a duniyar gizo.
Jama'a masu sauraro, barkanku da warhaka. Sunana Madina Dahiru mai shanu.
a cikin wani sabon shiri na matasa a duniyar gizo. Shirin da ke tabo duk lamarin da ya shafi yanar gizo. A yau shirin zai karkata ne zuwa siyasar nan kasar Amurka, inda a cikin makonni biyu da suka gabata, manyan jam'iyyun siyasar kasar suka gudanar da babban taro na yakin neman zaɓe. Babban abin da ya ja hankalin mutane shine yadda aka gudanar da tarurrukan a wannan shekarar ta yadda ba a saba ba, wato ta yanar gizo, duk sakamakon yaduwar cutar coronavirus. Lamarin ya baiwa mutane da dama mamaki saboda girman taron da kuma muhimmancin sa a cikin zaɓen Amurka. A yau wani mazaunin Amurka kuma mai fashin baki kan harkokin da suka shafi siyasar Amurka, Malam Hassan Jibiya, zai mana bayani dalla-dalla kan yadda taron ya wakana ta internet.
To Madina, wannan shekarar yadda aka gudanar da gangamin tarurrukan jam'iyyun Democrats da Republicans a nan Amurka ya bambanta da kusan tun shekaru aru-aru da aka kwashe ana gudanar da wannan convention duk bayan shekara hudu. Dalili kuwa shine saboda wannan annoba ta coronavirus da ta addabi duniya. To saboda haka an saba a yi convention, wato wannan tarurruka a yi shi a kwashe sati guda ana shagulgula a zaɓi wani gari cikin jihohin Amurka, kenan ne za a yi wannan convention. Mutane daga ko'ina cikin jihar nan, yan jam'iyya su tattaru kamar yadda kuka san ana yi a kowace ƙasa ko a irin su gida Najeriya. To za a taru sai a gudanar da jawabai da kasidu da shagulgula a ainihin amince da waye ke tsaya jam'iyya takara, kuma kamar shi kuma wanda aka tsaida takaran ya zo ya karbi wakilci ko ya karbi nadin da aka yi masa na cewa shine zai zama dan takarar. To a wannan shekarar kamar su jam'iyyar Democrat kusan za a ce gaba ɗayan wannan gangami sun yi shi ne ta kafar yanar gizo, wato ta online, saboda halin da ake ciki na shi coronavirus ne. Su ma 'yan jam'iyyar Republicans kamar yadda muke gani sun yi kamar rabi da rabi ne. Rabi sun yi shi kamar a cikin taro da mutane kamar yadda suka fara, sannan kuma wasu daga ciki an sa video, wato an yi recording daga wurare daban-daban, ma mutane sun yi recording sun aiko. Shi dokar ido a wannan gangami na jam'iyyu da aka yi shi ne yanda aka gudanar da shi, kamar yanzu yan jam'iyyar Democrat sun yi nasu convention din ne gaba ɗayan shi lahirin shi kusan ta yanar gizo, ta online kenan. To abin ya ba da sha'awa sosai, wato yanda aka yi amfani da na'urorin zamani kamar waya da kwamfuta da kamarori dai, wanda aka yi yuzin mutane kuma da da ba za su iya samun halartar convention din ba ko kuma gangamin, sun kai recording suka aiko, kuma aka yi kunna ma kowa ya kalla a kafafen television daga gida kana zaune ba ma sai ka je inda ake taron ba. To wannan abu ya ba da sha'awa sosai. Kin ga kamar shi Joe Biden lokacin da yake gabatar da jawabin karɓar takara ko kuma nadin da aka yi masa a matsayin tsaida shi da aka yi na dan jam'iyyar dan takarar jam'iyyar Democrat. Wato da ya gama jawabin sa, wanda suka yi masa taɓi dukansu an sa su 'yan uwa da abokan arziki, da kowane yana zaune a gidansa ya ɗauki video ana kallon shi, wato abinda ake ce ma live video, suka yi masa taɓin da ake yi wa mutum idan ya gama jawabi duka, kuma ga fuskokinsu yana gani har ma yana iya magana da su. Shekaran jiya mun ga yanda sakataren harkokin wajen Amurka Mike Pompeo yana ma can ƙasar Isra'ila, yana wani hidima aiki daga can ya yi kuma yana shi recording din ya aiko, kuma aka sa cikin wannan gangami da ake yi. To kin ga wannan ya nuna cewa da wanda za a sai mutane sun samu damar iya halarta za a iya ganin su a wannan
dandamali na yin jawabi to yanzu wannan abin ya sa wannan na harkar yin ya na gidan nan ya sa mutane daga ko ina na sashen duniya sun iya zama wato a yi taron tare da su ko mutane da inda suke za su iya kalla a kafafen talabijin to shi ne dai
to masu sauraro da haka muka kawo cikin shirin na wannan makon sai kuma mako mai zuwa insha Allah inda za ku ji yiwuwar gudanar da irin wannan taron a kasashenmu na Afirka ni ce taku Madina Tahiru mai shanu daga nan birnin Washington DC a cikin shirin matasa a duniyar gizo to a gaya da Madina mai shanu yanzu kuma sai labarai amma fa a takaice Jama'ar Afghanistan sun ce wani bomb da aka sanya a mota ya tashi a Kabul a yau Lahadi abinda yayin sanadiyar kisa akalla mutane 9 tare da jikkata wasu su 20 a jiya Asabar ne aka fara raba rigakafin cutar COVID-19 na kamfanin Moderna yayin da aka shirya wurare fiye da 3,700 ne za su fara karba da kuma yin allurar rigakafin zuwa gobe Litinin abinda ya kara fadada rabon rigakafin kamfanin Pfizer da aka fara a makon da ya gabata Shugaban Joe Biden mai jiran gado da shugaban kasar Mexico Andres Manuel Lopez Obrador a jiya Asabar suka kudura aniyar yin aiki tare wajen samar da dabaru a mutunci na tankarar dalilan da ke haddasa kurarar bakin haure a yankin Amurka na tsakiya da kuma kudancin Mexico gobe idan Allah ya kai mu za ku ji wasu abokan aikin mu dauke da wannan sabon shirin sai ga madadin kowa da kowa musamman ma Maryam Dauda a cikin yana gabatarwa sai Leo Sahili wanda ya bada umarni da ma injiniyan namu na yau ni Hadiza Kyalike muku fatan alheri a huta lafiya ma assalamu